gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari da ni Amina Buhari Auna.
Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 2 ga watan Janairu na shekara 2019 zamu karasa magana da muka fara a mako da ya gabata na kasafin kudin 2019.
Kasafin kudi wani abu ne wanda ya zama wajibi akan kowace irin gwamnati domin ta samu abin da ta yi na gina al'ummata da kasa baki daya akan wannan kasafi na kudi da walwalan jama'a gaba daya.
Hadiza, a makon da ya gabata ne muka faro wannan maudu'in. A cikin shirinmu na yau za ku ji ta bakin jami'an gwamnati da kuma masu fashin baki akan yadda suke ganin kasafin kudin shekara ta 2019 zai yi tasiri.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka fahimta da kasafin kuɗi kuma ta yaya kasafin kuɗin bara ya shafi ruwanku. Ga kuma yadda kuka ba mu amsa.
Amsar mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Dahiru Badamasi Bulkaciwa, inda ya ce abinda na fahimta da kasafin kuɗi shine tsammanin da ake yi na samun kuɗaɗe domin gudanar da ayyukan da suka hada da na yau da kullum da kuma samar da abubuwan more rayuwa ga 'yan ƙasa. Tabbas kasafin kuɗin bara ya shafi rayuwata, inda na yi dubiya da wasu ayyukan da na samu an yi su a yankinmu na Bulkaciwa, kamar gyara makarantar firamare da kuma samar da motar ɗaukar marasa lafiya da aka yi a Bulkaciwa, bugu da ƙari ci gaba da aikin hanyar da ta taso daga Kano zuwa Borno wanda ta biyo ta Bulkaciwa. Da fatar je bana za ta fi bara wajen ci gaba da ayyukan yi cikin shirin nan na N-Power da sauran shirye-shirye.
Ga kuma amsa daga wurin Adamu Almahadi, shi kuma ya ce babu wani abu a cikin aikin da muka gani a yankinmu.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Babangida Aliyu Rijau, inda ya ce gaskiya abinda na sani da kasafin kuɗi na kowace shekara shine wato kuɗi ne da gwamnatin tarayya ke warewa domin yi wa ƙasa aiki, amma sai dai wannan kasafin kuɗin muna dai jin sa a rediyo, sannan muna karantawa a takarda, amma babu alfanunsu da muka amfana da kasafin kuɗin. Tamkar kuɗin komawa ne a aljihun manyan kusoshin gwamnati. Da fatan dai na bana talakawa za su gani a ƙasa.
Amsar mu na gaba kuma daga wurin Shehu ne Adamu Rijau, shi kuma ya ce eto kasafin kuɗi dai shine ruhun gwamnati, wato sai da shi gwamnati ke motsawa kenan, kuma kai tsaye zan iya cewa kasafin kuɗin bara bai shafi rayuwata ba, domin dai ban amfana da shi ba, na dai ga yawan shi a rubuce a takarda.
To amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Ukasha Abdulsalam Koko, inda ya ce to filin yau da gobe a zahirin gaskiya kasafin kuɗin bara za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu wani ɓangaren, wani ɓangare kuma sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Ga kuma amsar Shu'aibu Zidane, shi kuma ya ce to mu dai fatan mu ga wannan kasafin kuɗi na bana shine amfani talakawa sabanin yadda aka saba yi a bana.
To saƙon mu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin Abdul Aziz Ibrahim inda yace har yanzu tambayar da nake ma masu matukar soyayyar Buhari kenan shin wai me aka yi da kasafin kuɗin shekara ta 2018 ni dai kan babu wata amfanar da yayi a rayuwata gaskiyar maganan kenan
to madalla ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
To yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad domin jin tattaunawar sa da jami'an gwamnati.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa a wannan shiri na yau da gobe. A wannan gaba kuma zamu tattauna ne da wasu masu nazari da kuma bibiyan abubuwan da yake tafiya a ƙasa to a tare da ni yau din zamu gabatar da ko kuma tattauna ne akan kasafin kuɗi wanda ake cewa budget to wannan malaman zamu tattauna da su ne su mana bayanin wannan kasafin kuɗi shin ina amfanin sa an gani a ƙasa da ma su yi hasashen yanda suke ganin abu za su kasance wannan kasafin kuɗi na shekara mai zuwa wani to zan so su gabatar da kansu a hannuna na dama ina tare da
Umar Abdullahi Koli tsohon shugaban kungiyar Odogo na jihar Bauchi
Yusuf Abdullahi malami a kolejin tunawa da Abubakar Tattara Polytechnic dake Bauchi
to sai kai Hajiya ki gabatar da kanki
a sunana Halima Baba Ahmad shugaban kungiyar na Center for Juvenile Delinquency Awareness wato kungiyar gyaran tarbiyya da kuma matsalolin da muke da shi a cikin al'umma insha Allah.
To zan so in fara da ke ganin dai cewa ke din nan kina Abuja ne muke gudanar da wannan tattaunawa da ke. Kin ji akan batun kasafin kuɗi ne kafin ma mu je ko ina menene fahimtanki in aka ce kasafin kuɗi ko kuma budget menene ma'anarsa?
Ma'anarsa alawa fahimta wani nauyi da gwamnati takan ware ma al'umma wanda duka ƙasa gaba ɗaya kowa ya kamata ya ci moriyar wannan abin kuma moriyar nan musamman idan ana so yadda mutane za su amfana da shi shine ta ba akan buƙatun da al'umma suke buƙata domin a samu ci gaba a ƙasar nan in Allah ya yarda.
To madalla to malam Abdullahi Koli kai fa
to shi kaman kasafin kuɗi wani abu ne wanda ya zama wajibi akan kowace irin gwamnati domin ta samu abin da ta yi gina al'ummata da ƙasa baki ɗaya akan wannan kasafi na kuɗi da walwalan jama'a gaba ɗaya.
Alhamdulillahi ana fahimta shine abu da mu aka ce kasafin kuɗi wato yanayi ne wanda gwamnati takan samar da wani kuɗi haka wanda yake za a yi amfani da shi wajen gudanar da al'amuran jama'a na yau da kullum amma sai dai yana da kyau mai sauraro ya sani cewa duk yayin da aka yi wannan shi kasafin kuɗin nan ba wai ya nuna cewa ana da wannan kuɗin a ƙasa bane hasashe ne za a sami kaza ta waje kaza za a sami kaza ta waje kaza sa'annan kuma za a yi inganta rayuwar al'umman ƙasa gabaki ɗaya.
To wannan bayanai kenan ko kuma ma'anan kasafin kuɗi da su waɗannan malamai da muke wannan zaure suka gabatar. To Hajiya idan na sake dawowa a gare ki an gabatar da kasafin kuɗi na shekara 2018 shin yaya kika ga wani rawa ya taka wajen inganta rayuwa da kuma samar da abubuwan da ya kamata wa 'yan ƙasa?
Alhamdulillahi tunda ne a faɗinci a bayani da ake yi ana nuna mana cewa akwai abubuwan da ake yi na ci gaba kaga akwai wani lokaci ana samun wani rashin fahimta musamman ga mu al'umma idan gwamnati ke kasafin kuɗi muna so mu gani a ƙasa ne to wataƙila ita kuma gwamnati ta yi shi ne a cikin tsarinta wanda zai gyara abubuwa su ci gaba a ƙasar nan to kaga idan irin wannan ne wanda ya abu ne wanda mu al'umma ba mu gani su ba tukunna a ƙasa mun dai ji an faɗa kuma muna sa ran in Allah ya danan gaba za mu gani a ƙasa kamar yanzu kasafin kuɗin da ya wuce mun akwai hanyoyi da aka yi mana ayyuka aka yi aiki kamata duk lokacin da aka samu canji a cikin gwamnati bai kamata a koyi ba haka kamata a fanta da al'umma su gane ko da bai ito wajen su da tun da ya ito wani waje su a bayyana shi jama'a su fahimta saboda ita kanta gwamnati ta san cewa ana lura kuma ana gani kuma ana faɗa waɗannan da ake yi in an yi an faɗa an san an yi idan ba a yi ba a faɗa a san ba a yi ba saboda ina gani ya kamata wannan zai amfani wajen gwamnati ta rinka duba ta ce da kuke tana kawo ma al'umma abin da za a samu ci gaba kuma shi waɗannan shi ne zai ƙara fahimtar da mutane cewa su san cewa lallai kowa na da haƙƙi a cikin kasafin kuɗin wanda zai miƙa buƙatunsa kuma ya tabbatar an masa abin da yake buƙatar nan in Allah ya yarda don ci gaban ƙasarmu.
To, idan na dawo gare ka Malam Yusuf, ga dai irin abin da ita Hajiya Halima Baba Ahmed ta ce a dangane da shi kasafin kuɗi da ma yanda take ganin ya shafi al'umma. To kai ba menene zaka ce akai?
To, idan muka duba kasafin kuɗi na shekara na 2018, za mu iya cewa dai gwamnatin tarayya ta ware kuɗi mai ɗimbin yawa wanda yake kusan ya kai wajen trillion 9 da ɗan kayi hakan nan. Kuma shi wannan budget din da aka yi alhamdulillahi an dan sami ingantuwan kuɗin shiga musamman da yake gwamnatin Najeriya mun san cewa lokacin da aka yi wannan kasafin ana tsammanin an yi shi akan benchmark na $44.45 akan man fetur wanda yake mun san cewa man fetur shine kusan hanyar shigan kuɗin shigan mu so kuma alhamdulillahi har man fetur din nan ya tashi ya kai wajen $80 wanda ya jima bai kai hakan nan ba to dangane da ko yanayin yadda aka gudanar da wannan kasafin cewa ko haƙa ya cimma ruwa zan ce to ta wani fuska ya cimma wani fuska bai cimma ba alal misali mun san an ɗauki ɗimbin kuɗi an sa wannan kuɗin ta fannin tsaro to tsaron nan kuma kullum a halin yanzu sai daɗa taɓarɓarewa yake yi mun kasa gane menene yake faruwa sojojin Najeriya waɗanda ake alfahari da su a duniya gaba ɗaya in suka tafi kifin fos haka ana ji da su yau an wayi gari sojojin Najeriya sun zama kamar mata kaga soja yana gudu yana wajen yaƙi makaman da ake ce za a saya musu ba a saya musu ba yaya na su karka dosa sa'annan bacin wannan kuma rashin inganci ko kammalan wannan kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine idan muka duba fannin ilimi duk ƙasar da take duniya in ba ta da ilimi babu ci gaba so shekarar nan sun a cikin kudin budget din da aka yi an ware kashi 7 ne na budget din wa ilimi to amma idan muka duba abinda UNESCO take faɗi dangane da maganan budget sharadi ne ko kuma ana son ƙasa ya zamanto cewa ta ware kashi 26 na yawan kudin kasafin kudinta wanda za su sa a ilimi to ka gani wannan kasafi kashi 7 din nan me zai yi wa waɗannan jami'o'in da muke da su na gwamnatin tarayya me zai yi wa polytechnics ga colleges of education da sauransu so saboda haka shi yasa kaga har lalacewan abubuwa ya kai ma mutane sukan tafi Benin Republic nan Cotonou me suke da shi har Uganda Kenya ana tafiya neman ilimi so saboda haka gaskiya ba wai ina nuna cewa ko kasafin kudin nan bai tasiri ba alhamdulillahi amma ta waɗannan ɓangaren nan guda biyu da na yi magana a kai an sami na kasu.
To idan na dawo gare ka kai shugaban kwadago amma na da ne ko? To me za ka ce?
To ni abinda na fuskanta al'umma sun nuna cewa wato kasafin kuɗi na 2018 ya yi tasiri ta ɓangare guda biyu uku. Ɓangare na farko shi ne an ce shi kansa aiki da shi an yi kusan kashi 86 wanda an ɗau tsawon lokaci ba a samun haka ba kuma cikin gwamnatin demokaraɗiyya. Na biyu manyan ayyuka shi ya samu wannan kaso kusan kashi 86 sauran ayyuka na yau da kullum ya ɗauki kusan kashi 100 misali abinda ya shafi harkar ma'aikata da overhead abinda ake ce masa overhead wato kuɗin gudanarwa na yau da kullum. To idan muka dawo ɓangaren abinda ya shafi gona to an yi yunkuri zahiri na batun gona amma yunkurin bai kai yanda ake bukata ba saboda kashi kusan 70 zance maka har yanzu mutanen mu suna amfani da hannunsu ne wajen sarrafawa da gudanarwa da harkokin gonansu wato ma'ana anan shine kasafin kudin da aka yi da tunanin cewa za a siyo kayan amfanin gona da shi kansa na'ura wato traktoci da makamantansu domin tallafawa noman sannan kuma idan an kammala noman ya zamanto abincin da aka samu ko amfanin gonan bai samu inda za a ajiye shi wato abinda ake ce masa storage ya zamanto cewa an tsare shi domin tunanin gwamnati na cewa gaba za ta fara fitar da amfanin gonanta daga cikin gida zuwa waje domin samun kuɗin shiga to in kuma aka ƙara duba ta bangaren basussuka da aka sa a cikin kasafin kuɗin shi ma gwamnati ta yi rawan gani ta biya wasu basussuka kamar yadda ta yi tunani duk da an samu matsaloli to amma babban ƙalubale shi ne shi kasafin kuɗi yana da wasu abubuwa guda ɗaya biyu wanda da ya kamata ɗan majalisa su ba da wannan na farko yana amfani da lokaci tilasta zaman to kasafin kuɗin ya dawo yana tafiya daidai da lokaci sannan a cire siyasa a cikin kasafin kuɗi in an cire to sai ba da dama wa gwamnati ta aiki da tasiri sannan akwai maganan wani lokacin gurbin kasafin kuɗin baya yiwuwa sai an ciwo bashi to idan an je ana tunanin za a ciwo bashi don a wato cike wannan gurbin to nan ma sai kaga matsala ta shigo sai siyasa ta shigo komai kyawun abin sai ga siyasa ta shiga ciki sai ga ba a samu an karbo bashin ba kuma kasafin kuɗin ya zama to gurgu don da mai shi kasafin kuɗi zai iya zama ya karu da ma abin da kai tunanin da ka samu wataƙilla ya fi abin da kake tsammani wataƙilla kuma ka zo ka samu daidai da abin da kai wani lokacin kuma ya zo ma ƙasa da abin da kake tunanin zai kasance a cikin kasafin kuɗin da kai to wannan yana da kyau a samu kyakkyawar fahimta tsakanin dattaswa da majalisi idan an zo batun kasafin kuɗi domin a daina samun ƙiƙiƙaka wanda yake haifar da kamar jinkiri akan wajen aiwatar da kasafin kuɗin amma mun duba 2018 za mu ce akalla akwai ci gaba fiye da yadda da aka saba yi a kasafin kuɗi
to Hajiya idan na dawo daga gare ki ina so ki dan takaita don saboda lokacin namu ina jin ya kusan karewa na san kungiyar ki dai tana bibiya tana kuma wayar da kan al'umma a dangane da shi kansa kasafin kuɗi shugaban kasa ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2019 yaya menene kike tsammani daga wannan kasafin kuɗi bai kai na shekara 2018 ba kina ganin abin zai baya ne ko kuma dai wata dabara ce na gwamnati
a kullun idan shugaba ya abu sai a kyautata mishi zato da kuma a kyautata masa cewa abin nan da yi shi muke fata ko muke masa addu'a akai Allah ya tabbatar mana da wannan lamari sai dai kuma wani lokaci matsalan da muke samu inda Allah zai taimako gwamnatin nan da canje yanayin yanda wani abubuwan yake tafiya to ina ga da zai fi mana amfani ma kasan nan duka gaba daya
kamar me kenan
misali shi ne maganar kasafin kuɗi kullum ana yi ne a tsakanin gwamnati ba a saka al'umma a ciki a ji menene buƙatunsu saboda idan kasafin kuɗin nan an tabbatar an yi shi kuma a tabbatar cewa abinda al'umma suke buƙata wanda suka kafo kansa aka ya shiga ciki saboda shiga cikin da zai yi nan shi ne kaɗai zai wayar ma mutane al'umma su san cewa kowane ɗan ƙasa na da haƙƙi ya shiga cikin ya san me yake gudana a cikin kasafin kuɗin nan kuma ya kawo nasa abin da yake buƙata a cikin ya zama ya fito a cikin abin da ake buƙata ma al'umma sannan kuma wannan shi ne zai ƙara ba da ƙarfin gwiwa ma duk ɗan ƙasar nan ya san cewa eh lallai gwamnati da gaske take yi bayan ta haka kuma ya hana masu almujahala a amfani da wannan kasafin kuɗin su juya shi su bar amfanin da ba shi ya kamata a yi ba saboda a zaci kuɗinmu to idan aka wayar da kan al'umma suka fahimci cewa kowa na da haƙƙi a cikin kasafin kuɗin nan ya ba da nasa kuma ya sa ido a kan tafiyar da aikin nan to ina ga gwamnati ta zama mana komai zai kai mu matsayin da a ƙasar nan Allah ya sa da muka samu wannan awareness in ya shiga jikinmu mu al'umma wallahi shugabanci a ƙasar nan sai a ba mu mutum ya ci saboda ya san akwai kididdiga akwai bibiya a cikin lamarin nan amma in ba haka aka yi ba to kullum za mu rinƙa gaba ne muna dawowa baya Allah ya kiyaye.
So Malam Yusuf kanin dai cewar wannan kasafin kuɗi na shekara 2019 din nan bai ma kai na shekara mai wucewa. To menene kake tsammani daga wannan tsari ko kuma kasafin kuɗi?
To alhamdulillahi ganin cewa kasafin kuɗi na shekara ta 2019 bai kai na shekarun da mai wucewa bai fitan nan ba, ba wai ya nuna cewa wai gaza bane, a kusan ma kaman ci gaba ne. Idan muka duba wannan baji kasafin kuɗi da aka yi na trillion 8.89 kai, kusan kasafi ne wanda yake idan insha Allahu aka dauke shi yadda aka gabatar zai zama to mai inganci. Sai dai matsala daya ko biyu shine, na daya kaga wannan kasafin kuɗin an bada shi ne a ƙurarren lokaci, kuma idan muka duba irin dambarwan siyasa da ke tsakanin ɗan majalisa da shugaban ƙasa sai sa mutane su yi kokanto cewa ko za a yi nasara a kansa. Saboda cewa yanzu kaga yanzu ana maganan zabe, su yaushe da su zanna su dudduwa su tattauna haka su tura wa shugaban ƙasa ya asanti ya zama doka, kaga zai dauki wani lokaci. Sa'annan kuma duk lokacin da yake aka sami na kasu ko kuma ba a yi abu na akan lokaci ba zai iya kawo cikas. To alhamdulillahi abubuwan da na leka, misali kaga a kasafin kuɗi na wannan shekaran an ware wajen naira biliyan 10 wanda za su man tabi ne wa wannan hukumar nan na arewa maso gabas, wanda mun sauraro zai iya tunawa akwai a mun sami matsaloli a nan arewa maso gabas wanda yanayi na tada ƙayar baya, an yi barnan dukiya no makaranti ina yoyi gadoji duk sun salwance. So an samar da wannan kuɗin wanda yake zai taimaka wajen ingantawa Mambila, kuma akwai wuta na Mambila wanda yake shugaban ƙasa yana nan yana kai mari wajen cewa an samu an yi nasara akan wannan. So ina ganin dai a takaice insha Allahu tunda yake shugaban ƙasa wani mutum ne wanda yake mai faɗa a cikawa, bi iznillahi ta'ala zai kokari ya ga cewa an kasafin kuɗin nan an aiwatar da shi kamar yadda ya kamata. Sai dai kuma wani gudu ba sauri ba, yana da kyau shi shugaban ƙasa ya dinga waiwayan masu bashi shawari, saboda a kullum mukan ce Buhari shine na kware ne. So kuma shi na kwaren nan ya tabbata na kwaren ne. To amma yayin da kake na kware baka da waɗanda yake da su dafa maka baya, ba za ka cimma nasara ba. So muna fatan Allah Ubangiji ya taimake shi, ƴan majalisun nan maganan cuse da wasu abubuwa da Allah su yi haƙuri a yi abin nan da kishin ƙasa, ba zancen PDP ko APC ko wani abu. Idan aka yi haka ne shine Buhari zai yi nasara, in kuma yi nasara dukkan mu ƴan Najeriya mu muka yi nasara.
To shugaban Kwadago,
to mu a ƙarshe shine akwai maganan ƙarin albashi na ma'aikata wanda muna ganin wani abu ne mai kyau, sannan su kansu wanda suka yi mazanjiya wanda ake ce musu retirees, to ya kamata su dinga tafiya tare da abokansu ko ƴaƴayensu suna dan ƙara musu su ma ƙara musu. To sannan za mu ba da shawari cewan lallai abin da ya shafi abin da ake ce masa budget discipline, wato horo na kasafin kuɗin, a bi shi sau da ƙafa. Sannan wajen budget performance kamar yadda wannan hukuma ta yi, ta kira taro na gama gari na fahimtar da mutane matsayin Najeriya akan tattalin arziki, wanda yanzu yana nuna cewa mun dan samu ci gaba daga da matsayinmu na rashin tattalin arziki mun fita da shi cikin wannan rauni da muke da shi. To wannan abin alfahari ne, to amma lallai yana da kyau su ƙara ƙaimi musamman abinda ake ce masa budget monitoring committee ko evaluation ko wani economic abin nan nashi shugaban ƙasa. To lalle su sa ido su zuba ido su tabbatar da cewa wannan kasafin kuɗi ya zama bayyananne kuma ya zama tabbatacce ga al'ummar Najeriya, domin talaka yana da tsammanin al'amura da dama a ciki, saboda an dade ana bashi hakuri. To yanzu ya fara gani ta hanyar manyan ayyuka, to haka mata kuma gwamnatin tarayya ta waiwaito akan abin da ya shafi shi kansa kashinsa talaka. To irin wannan tilasu ma sai jihohi sun dage ya zama to suna yin kasafin kuɗi mai inganci, domin shi ne zai sake isa kusa da talakawa kansu. Saboda haka in ka duba sai ga jihohi wasu sun yi gaba wasu sun yi baya, wannan ba dan koyi ba, saboda ba sa aiwatar da kashe kasafin kuɗi
wanda yake kusa da jama'a su tabbatar cewa jama'a sun amfana abin tunda ba gwamnatin tarayya ba zai taimaka hanya ko ina ba wani hanyoyin na jaha ne wani ruwan sha na tarayya ne wani ruwan na jaha ne to duk irin wannan ya kamata lalle a dinga tafiya bai daya irin yanda da ake yi misalin lokacin NPN nan yi budget saka tabbatar cewa budget din nan kusan ya dauki bai daya sai ga kasar ta canja lokaci guda arziki yana walwala wadata ta shigo cikin jama'a to wannan yana da kyau lalle a lura da lokacin yin kasafin kudi da jiha din da tarayya lalle lalle zai taimaka wajen bada wadataccen tattalin arziki wa al'umma
to yanzu Allah ya sa mun kawo ga karshen wannan tattaunawa kuma abin da ya rage shine ina son kowanne ya yi sallama da mai sauraro Hajiya da ke aka bude kuma yanzu za mu rufe da ke wajen yin sallama ma masu sauraro
jama'a assalamu alaikum Allah ya sa abin da muka yi amfani mu duka gaba daya sunana Halima Baba Ahmad na tsarkar da Santa Portugal da lokacin sai a wani
to alhamdulillah muna fatan Allah ya taimake mu su kuma ƴan majalisu muna roƙon su da Allah su kai zuciya nesa su duba ƙasar nan tafi kowa kasan nan tafi kowa mu sa ta a zuciya in mun sa ta a zuciya za mu cimma nasara Yusuf Abdullahi daga kwalejin tunawa da Abubakar ta tare a Polytechnic da ke nan Bauchi
a ƙarshe muna kira ga al'ummar Najeriya mu ci gaba da sa kasar addu'a domin zabe yana kasara yana matsowa domin a yi zabe lami lafiya ba tare da gaba ko tashin hankali a kasar nan ba wannan shine fatan mu sunana kuma da Abdullahi Koli tsohon shugaban kungiyar Godugo na jihar Bauchi
kana da sarauta
sadaunan nasarar dan Amal da ne yi
to jama'a da fatan wannan tattaunawa zai kasance mai amfani jama'a assalamu alaikum ni Abdulwahab Muhammad daga Bauchi
To Hadiza mun ji daga wurin Yusuf Ahmed Abdullahi Koli da Halima Baba Ahmed akan yanda suke kallon kasafin kudin wannan shekara. Ke me yace miki to a ƙwariya?
To ai wannan maganan dai to ni a gani na fa tun farko ma kamata yanzu a sake shi tun da wuri. Kin gane? Saboda inda
ana so kuma wannan shekara an yi kokari ba laifi ya dan fito da gudanar
ba laifi kuma banda ma haka kamata yi ma gwamnati kin gane ta tsakanin gwamnati da al'umma a hada gaba ɗaya ne a ce za a yi ba wai kawai gwamnati za ta ita kaɗai ba ya kamata ta involving su ma al'umma a ciki in za a yi wannan kasafin kuɗin
kuma dai ni a gani na ya kamata dai dole a cire siyasa akan maganan kasafin kuɗi in aka sa siyasa a cikin shi kawai mutane ba za su yi tunanin abin da zai tasiri nan gaba ba suna so su ga abu a lokacin akan lokacin ne za a yi
mutane ba haƙuri
kuma ya kamata a ringa haƙuri saboda a saka a ƙara ma kaman fannin ilimi kuɗi
haka ne dan shi ne zai tafi da shi ma ta bangaren da ya kamata saboda wani lokaci sai kiga mutane abin da suke faɗi kenan ba a yi amfani da shi inda ya kamata ba
kuma ƴan ƙasa suna mantawa cewa kundin ƙasar Najeriya ya ba kowane ɗan ƙasa haƙƙi akan kasafin kuɗi saboda haka gudunmuwan da ƴan ƙasa su ma za su iya bada shi ne su sa ido akan abubuwan da aka ce an yi da kasafin kuɗi saboda kullum sai kiga shekara ya zagayo a ce an ci bashi a yi to kuɗin gaskiya ina ya tafi
shine al'umma ba sa ma sa ido ma balle su sani ake
ya kamata mu ma mu ringa bada gudunmuwan sa ido akan sanin abin da ake ciki
haka ne na yarda
ai koyaushe ina ga ana akwai takardar da ake bayyanawa ko inda ke nuni da duk abubuwan da ya kamata a ce an yi da yanda aka kasa kuɗi da ta hanyar da aka kashe.
So ya kamata dai al'umma dai muna fatan ana saurara an ji abin da suka faɗi kuma a yi amfani da shi yanda ya kamata.
Kuma muna godiya da baƙin da muke da suka zo wannan zauren namu suka tattauna akan wannan batu da kuma wakilin namu na sashen Hausa Abdulwahab. To masu sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Levis Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Nelson Lopes tare da abokiyar aiki da ta taya ni gabatarwa
Hadiza Kyari
ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.